sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Para'a, Nomad FM, Dalal FM, Niya da kuma tashar muta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za iya kama mu Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Saro assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau asabar 14 ga watan Disamba shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muka sake dawo a shirin mu na karfe 9:30 agogon Nigeria Niger Kamaru da Chadi to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rigima tsakanin mahukunta a Najeriya da kungiyar malaman jami'o'in ASU na ƙara kazamta haka kuma bayan jita-jita da ake tayi na cewa tsohon shugaban Niger Tanja Mamadu ya rasu ba gaskiya bane bayan nan kuma Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa sannan muna tafa da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wani
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya kota kasar Sudan ta samu tsohon shugaban kasar Sudan Omar al-Bashir da laifukan halalta kudin haram da cin hanci da rashawa ta kuma yanke masa hukuncin daurin shekaru biyu wannan shine hukuncin farko da aka yanke a jerin tuhume-tuhumen da ake wa al-Bashir wanda kuma kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ke neman sa kan laifukan yaki da kisan kare dangi dake alaka da tashin hankalin da ya faru a dafur shekarun 2000 Hukuncin na zuwa ne shekara guda bayan da masu zanga-zanga a Sudan suka fara yi wa gwamnatin al-Bashir tawaye lokacin da ya kwashi sama da shekaru 30 akan mulki. Tun watan Afrilu al-Bashir ke tsare lokacin da sojojin da suka tumbuke gwamnatinsa biyo bayan kwashe watanni ana zanga-zanga a fadin kasar. Sannan a hankali tashin hankali da rashin zaman lafiya ya tilasta yarjejeniyar gudanar da gwamnati tsakanin sojoji da farar hula. Hukumar bada agaji ta kasa da kasa ta ce masu tayar da kayar bayan da suka yi garkuwa da ma'aikatan agaji shida arewa maso gabashin Najeriya a watan Yuli sun yi ikirarin kashe mutum hudu daga cikin ma'aikatan. Hukumar bada agaji ta Action Against Hunger ta faɗi je Juma'a cewa wannan ikirari na baya-bayan nan ya sa yawan ma'aikatan da aka kashe ya kai 5 an kashe mutum na farko tun watan Satumba. Haka kuma hukumar ta yi kira cikin gaggawa da a saki ma'aikaciyar ta Grace wanda har yanzu ake tsare da ita. An yi imanin waɗanda suka aikata wannan danyin aikin mambobin kungiyar ISIS wato rashin yammacin Afirka ke alaka da kungiyar Boko Haram ne. Hukumar agaji ta Action Against Hunger ta ce yanzu haka tana bayar da tallafin abinci ga duk wata ga mutane kimanin 300 a arewa maso gabashin Najeriya waɗanda ba su da wata hanyar samun abinci. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar Koriya ta Arewa ta ce ta gudanar da wani gwaji mai muhimmanci a wata tashar harbar turaren dan Adam domin ƙara ƙarfin makaman nukiliyar ta. Wannan gwaji dai na zuwa ne gabanin cikar wa'adin ƙarshen shekara da ƙasar ta saka wa kanta kan cewa Amurka ta sassauta matsayarta kan tattaunawar nukiliya a tsakiyar barazana take na dawo da gwajin makaman masu linzami masu cin dogon zango ko gwajin nukiliya. Kamfanin dalilin labaran kore bai faɗi irin makaman da aka gwada ba a yau Asabar ha kuma bai fitar da wasu hotuna ba. A yau Asabar jami'ai Afghanistan sun ce mayakan kungiyar Taliban sun kashe sojojin gwamnati akalla 25 a gabashin lardin Ghazni. Harin da aka yi cikin dare ya faru ne a gundumar Karaba inda wasu jami'an tsaro 7 a daren Juma'a suka bude wuta ga sauran sojoji a wani karamin sansanin sojin Afghanistan. Shugaban gundumar Gulam Habib Zarik ya faɗa wa muryar Amurka cewa maharan sun kwashi makamai da motar sojoji daga sansanin kafin su gudu zuwa ƴan uwansu a yankin. Ya ce akalla sojojin Afghanistan 2 sun samu rauni lokacin harin. Kungiyar Taliban ta ɗauki alhakin harin a wata sanarwa cewa ta kashe sojoji 32 kuma mayakanta sun kama sansanin duk da yake dai yawancin lokuta takan faɗi labarai irin wannan waɗanda ba daidai ba.
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko, rigima ta sake barkewa tsakanin mahukunta a Najeriya da kungiyar malaman jami'o'in ASU. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da rahoton.
Har yanzu a Najeriya babu alamar ranar da za a yi kawo ƙarshen shiga kafar rondo ɗaya da aka yi tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiyar malamai ta jami'o'i dangane da sabon kuduri ko doka da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito da shi na yin albashi bai ɗaya daga rumbu ɗaya ga kowane ma'aikaci na gwamnatin tarayyar Najeriya. Wannan matsayin da ya biyo bayan dagewar da gwamnatin ta yi na cewa wajibi ne kowane ma'aikaci na gwamnatin tarayyar Najeriya ya kasance a cikin rumbu ko mahajar nan da gwamnatin ke biya albashi bai ɗaya ga kowane ma'aikacinta. Yayin da ita kuma kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya take ganin wannan ya saba ka'idoji da yarjejeniyar da aka cimma a lokacin baya tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiya ta malaman jami'o'i da kuma shugaban jami'o'i na tarayyar Najeriya. Babban akawu na kudaden tarayyar Najeriya Ahmed Idris ya yi mun karin haske dangane da abubuwan da ke kawo wannan takaddama, inda yake cewa
wannan ma wani tsari ne wanda gwamnati ta fito da shi ba kuma yau aka fara ba. Dama can akwai ma'aikatan gwamnati da hukumomi na gwamnati suna kan wannan tsari na biyan albashi daga rumbu guda. Yanzu ne lokaci yayi muka zo kan jami'o'i kuma na gwamnatin tarayya. Ba mu ce jami'o'i na jihohi ba, ba kuma mu ce jami'o'i wanda suke zaman kansu ba, na gwamnatin tarayya. Malaman jami'a ma'aikata ne kaman kowane ma'aikacin gwamnati, da akwai tsarin mulki, da akwai tsarin aiki, da akwai yanda za a tafiyar da maganar biyan albashinsu. Don haka ba wani abu ne sabo ba. Gwamnati ta yanke hukuncin cewa su ma su shigo yanzu. Mu kuma a matsayinmu na Option Accountant General inda Baitul Mali take, inda kuma ake biyan waɗannan kuɗaɗe, mun tsaya kai tsayewa ta gaske domin ai wannan aiki. Babu gudu ba ja da baya.
Amma akwai su malaman suna ganin kamar waɗansu suna waɗansu ayyuka na ƙwararru a waɗansu jami'o'i, idan aka ce za a aika kamar ba za a samu biyan kuɗaɗe wuraren da suke irin waɗannan ayyukan ba.
Shi ma wannan wata magana ce daban. Mun lura da cewa sai ka samu malamin jami'a yana yin koyarwa a jami'a fiye da hudu daga jami'ar da yake, an yadda yi a wata kwaya ɗaya, kuma a kowace ina karɓa albashi. Wannan irin aiki ne.
Ahmed Idris kenan babban akawu na kudaden Najeriya a tattauna da nai da shi a Abuja. Shi kuwa Malam Bibi Faruk, ɗaya daga shugabannin kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya, ya yi mun ƙarin haske dangane da abun da yake ganin cewa ke kawo tarnaƙi tsakanin wannan manufar da gwamnati da kuma irin matsayinsu da kuma irin abun da ya sanya har yanzu ba a ga ranar da za a warware wannan matsalar ba.
Wani dalilin ma da shi ma muke ganin muhimmi ne shi ne cewa wato mu a yanda muka fahimta muka sani muna da wato wanda suka ba mu aiki governing council ne ba accountant general ba ne. Idan jami'a sai ta je ta nemi kuɗi a wurin accountant general don ta biya ma'aikata, ba matsalar mu masu koyarwa ba ne. Mu governing council muke wa aiki, kuma dokokin da suka kafa governing council su ne dokokin da za a yi amfani da su, wato hukumar zartarwar jami'a, ba dokokin accountant general wanda su ne dokokin wanda ake amfani da su na biyan mutane salari a cikin tsakiyar gwamnati ba. Aikin jami'a ba aikin karfe 8 zuwa karfe 4 ba na yamma bane. Aikin jami'a ya wuce haka. Aikin jami'a akwai bincike kamar yanda na sanar da kai. Saboda haka muna ganin cewa ita gwamnatin tarayya kamar tana neman matsala ne da kungiyoyin malaman jami'a, saboda wata iya tana da wani mafita. Idan abin da suke nema su san malaman jami'a ko nawa ne, ba zai wahala ba. Idan suna son su san cewa malaman jami'a ga irin aikin su, governing council ta san yanda wannan aikin nasu yake, kuma za su iya zama tare da governing council su fitar da tsarin da zai iya tabbatarwa cewa jami'a suna iya tafiyar da harkokinsu na koyarwa a cikin irin kuɗin da ake biyan su.
Malam Bibi Faruk kenan, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya, tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Makusantan tsohon shugaban kasar Nijar Tanja Mamadu sun karyata da labarin da ake ta yadawa a yau Asabar a kafafen sada zumunta cewa ya kwanta dama. Ga Sulaiman Mumuni Barma dauke da rahoton.
Labarin rasuwar shugaba Tanja Mamadu, wanne ya bayyana da hantsin wannan rana ta Asabar 14 ga watan Disamba, ya matakar daukar hankalin jama'a a bisa la'akari da yadda abin ya mamaye kafafan sada zumunta yayin da mutane daga ciki da wajen kasar ta Niger suka yi ta bugawa juna waya domin jin gaskiyar lamari. Wani na hannun daman tanjan wato Alhaji Nuhu Muhammad Arzuka ya karatar da wannan labari.
Kira telefoni cikin minti 30 mutane da suka kira mu sai dari tambaye-tambaye da ake yi na cewa ko menene gaskiya abun hakan suna tsammanin ta hanyar mu za su iya samun cikakken labari. Zan ce ne wanda baya da kan gado mu musan meye niyyar mutanen da suka faɗe shi ba dan me suka kawo wannan zancen tunda tanji lahi shi lo kuma ha lokacin da ake wannan magana nan yana zauna akan tebur yana kawo kuma lokama yadda ya saba a wannan lokacin. Allah ya bashi lafiya kuma ya ƙara mishi lafiya lafiyar da yake da Allah ya ƙara mishi ita.
Faruwar wannan al'amari ya sa wasu ƴan ƙasa so ma jan hankulan jama'a a game da muhimmancin amfanin kafafan sada zumunta ta hanya mafi a'ala a maimakon amfani da irin wannan kafa don tayar da zaune tsaye. Hajiya Falmata Taya na shugabancin kungiyar matasa ta Genom.
Waɗanda suke yaɗe-yaɗen wannan muna roƙo ga Allah ya shiryar da su. Ka san wata rana wani yana zaune in yana da waya ba aikin da za a yi a ce to bari a yi abin da zai tada ma mutane hankali. Shi wannan rezo sosiyo an yi shi ne don a taimaka ma juna ba don ɓanna ko kuma wani yaɗa labarin da bai kamata ba. Shi yasa Malam Bahaushe ya ce in mahaɗi wawa ne shi ma saurari ba wawa ba ne. A zancen gaskiya da tanji yana nan da ran shi.
Wannan shine karo na biyu da ake bayar da labarin mutuwar tsohon shugaban kasar Nijar Tanja Muhammadu, amma kuma daga bisani zancen ke zama zuke ta malle.
Shehi ne sun taba yin shi wata rana kuna tune shekara kusan hudu ko biyar a baya wata rana ana wajen muhawara na zauren shugaban gwamnati inda wani ya zo da bayanin cewa sun samu labarin cewa ai Allah ya ma ya mishi cika to ga yanzu dai Tanja lahiya shi lo.
Tanja Muhammadu wanne ya shugabanci kasar Niger a zamanin jamhuriya ta biyar ya yi nasarar sauya al'amura a game da yadda ake gudanar da harkokin ma'adanan karkashin ƙasa inda ya tilastawa shugaban ƙasar Faransa Nicolas Sarkozy a shekarar 2008 zuwa Niger domin su tattauna akan hulɗar cinikayyar ƙarfen uranium ɗin da Faransa ta shafa shekaru kusan 40 tana haƙowa a yankin Agadez amma kuma al'ummar Niger ba ta murar wannan arziki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan yana cewa karfe 4 na yamma da minti 42 ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku ɗan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Majalisar Dokokin Najeriya ta kammala amincewa da kasafin kuɗi da shirin mika shi ga shugaba Buhari don sanya hannu ya fara aiki daga Janairu zuwa Disamba. Shugaba Buhari ya naɗa sabon shugaban hukumar tara kuɗin shiga MNAMU da kuma na kadarorin gwamnati Lametek da suka mai gurbin Fola da Benire. Ƙungiyar ma'aikatar lantarki ta janye yajin aiki duk da wuta bata dawo nan take ba. Za mu ci gaba da yaki da barayin biro in ji mago a ranar yaki da cin hanci ta duniya.
Wallahi Niko, kasan Allah, rashin confirmation na wadin shine yake bani wannan courage din, wannan zeal din.
An samu cacar baki tsakanin gwamnoni masu so da masu kiran tsige Oshimole a shugabancin APC. Gwamna Buni ya ce an dinke barakar.
Jam'iyyar nan ta zauna daram kamar yadda aka kafa ta, sannan kuma masu sha'awan su shiga za su shiga, wanda ma suka yi fushi suka bar jam'iyyar su ma za su komo.
Jaridar Punch ta ce za ta koma kiran shugaba Buhari da mukaminsu na soja general don zargin rashin bin umarnin kotu. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma bari mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabin ko su ne sakataren majalisar limamai da malaman addinin musulunci ko Council of Ulama shiyar arewacin Najeriya Sheikh Yusuf Yakub Arigasiyu, wanda zai gabatar da kashi na biyu kuma na ƙarshe na jawabinsa, da kuma Rabar Muhammad ɗan Amariya tsohon sakataren Ikwabuchi DCC, wanda shi ma zai kammala jawabinsa. Da farko dai ga Sheikh Arigasiyu wanda zai dan sake komawa baya don miƙar da jawabin.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sannan malaman addini kin tsoron Allah. Wajibi ne su kula da mutane zaman lafiya. In babu zaman lafiya babu da yayin mutum ne zai dangon kirkije musu da'awa. Ko kuma zai dangon kirkije musu da'awa muna samu wasu ne. Ko a kun jin addinin kirkije suna zuwa gidajen mu suna rika wani pamphlet na addinin Christian Johnson ana san musulmi suna shigo angon Christian Johnson da yanzu ne a cikin rakaji irin wannan tsari ta kasance da ciki babu magana wannan ba magana ga wannan ciki wa mali da ciki ga Johnson shi mun gane cewa zaman lafiya zamu yi wannan abu da sauransu mu a madadin musulmai ku sani Allah na karanta da mu ne cewa mu zo lafiya ya ibadu rahmanul ladina yamshuna al-ardh hawla وإذا خاطبهم الجاهلين قالوا سلاما واجب المعلم الدين سواء دين مغنى المعلم الدين الكريستوتي ومعلم الدين المسلمتي واجب المسوان من شيء ومسوان من أما أنه زمان المعلمين فكرا تجمع زمان الله فيها يقول تنهان كمي زمان الله كان من ذاك يزوى كريد عواء الدين عواء الكريستوتي هار إن الله كان فيك كريستا ومسلمتا أتوانا زمان الله من كريستا يزيجي بشارة aburin musulmai in Allah ya zara kansa ya rigaye shi amma in babu zaman lafiya babu gidan musulmi ne wannan kirki ne musu da'awa ko kirki ga an gaji ne musu ne da muna san mu su ne ko a kun ji addinin kirki shi zo a gidan mu shi zo ne kawai na pamphlet na addinin kirki shi zo ana san musu ne shi ne shigo an gaji kirki shi zo da'awa yanzu ne ajin ne nakaje irin wannan ta irin tantance da kike babu magana wannan babu magana ga lafiya wa mali da kike ga wannan shi mun gane cewa zaman lafiya zamu yi wannan abu da sauransu mu a madadin musulmai ku sani Allah na karanta da mu ne cewa mu zo lafiya ya ibadu rahmanul ladina yamshuna al-ardh hawla wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama wannan abin da Allah ya karanta da mu kenan a addinin musulunci su ma kristoci ɗan uwan mu da da muke zama tare da su ne Allah ya damu ɗan uwan mu jini ko ɗan uwan mu makuntaka su ko karanta da biyu ina cewa ne ku yi zaman lafiya salama kuma idan mun ce wannan shi ma Allah ya kasance tare da shi haka Allah ya kasance in kai ne zaman lafiya ne mai salama ne kai ma Allah ya kasance tare da shi zai sa maka salama su zai haka Allah ya kasance tare da shi saboda haka kuma sannan sarakunan mu suna da muhimmanci su ma a ba su goyon baya su ma su shiga cikin al'amuran nan domin idan sarakunan sun shiga al'amuran nan za su taimaka gurin zaman lafiya za su sun san kowa sun san bako sun san dan gari sun san wanda ya shigo su zama shigo gobe duk wani mai anguwa ya san wannan in an ba su goyon baya idan yanzu suka ba su goyon baya domin sun ba su goyon baya ke za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali wallahi ba za a samu ci gaba a gari ba yanzu ku duba ku duka da aka samu zaman lafiya idan ba ku ci gaba gurin wani ta so daga turai ya kawo muku kamfani a garinku wannan gwamnati zai je zai tallafa kawo muku ba mai zuwa domin na san zan kawo kuɗin banza ne da ku kuɗin kawo a za ku rama ni dukiya na ko ni a kike ni ina zan zo garinku to wajibi na gare mu sai mun san wannan zaman lafiya gare mu wajibi na gare mu mu zo na malaman addini ku ne Allah ya ba ku jagoranci duk wani gwamnati shi ya zama sallaki ya sanna duk wani sarki shi ya zama sallaki ya sanna in kristiyan sai dai cuci ya ji cuci na hadi kuma dole zai tsaya gaban ka kai mashi huduba dole zai kai kana gaban sa sai ya ga mashi Allah ya san zai mutu ya san akwai misali duk wanda ka tuta sun san cewa Allah ba zai kyale shi ba saboda haka malaman addini ku ne jagora ku ya kamata ku fara yin wannan jagoranci ne zaman lafiya idan ya sa bai zo da ya yi da ku ba ya mutu da ku ba cikin sauki ko kuna kawo da shi cikin kuke da jama'a saboda haka yin nan jin hankalin mu wajibi ne ga mu zaman lafiya a kwayukan mu a zurrukan mu wallahi kada mu da wani zuma da wa'azi ko zai mana yaudara ko wannan jama'a wannan siyasa ne zai ci gura mun da mun yaki anan ya yasa suna America suna England suna Russia suna karatu suna da su kulkul sai kuma nan kana ga ina ji kuma karin mallo ma da America amma na fahimta ka take kace wani duk sai mun duba me zaka samu me zaka samu rayuwa so da ka nina da hankalin mu wajibi ne gare mu mu tsaya tsitsin daka mu gan cewa mun samu ci gaba kasan mu idan kasan mu ya zama zuwa lafiya za mu samu jalo arziki za mu samu ci gaban arziki sannan kuma shi ne zai taimaka mana idan kun da abin da muke so ni dai wannan ina jiran kallon mu ina jiran kallon ku ba ta mu kowannen mu ne yake sani cewa kuma akwai babban sakamako wanda shi da Allah zai masa tabi duk wanda ya kashe rai kada duk yake kai tsarin an kashe rai ko shi ya kashe ko kuma sai ya kashe sai ya wa Allah bayani gobe kiyama dalilin ne ya sa ya kashe rai ne wannan da yake mace kashe wannan koma nan wani domin wannan kadar karon na da Adam Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama dan Adam ya girma dan Adam ya ba shi mutai wanda ya wato su halittun ba amma sai a wani gari yau kuna kallo kuna ji kana makana shi gaban addini ka jagoranta ko a idan ka jagoranta ka ji a kashe mutum ka wulakanta mutum a kone dukiyarsa yanzu wannan wajibi ne ga Allah gobe kiyama wajibi ne wannan mu ji a gurin mu wannan abin bai dace ba, muna fatan Allah ya sanya wannan irin shi da muka yi muku ya zama tiyasa da zuciya ku, kowanne mu ya koma gidansu ya koma unguwarsu ya zama ta jagora na zaman lafiya, ka zama ta jagora na zaman lafiya ba jagoran tashi hankali ba. Allah ya taimake mu, Allah ya shige mana gaba.
Shi ma rabaran ɗan amarya mun ɗan koma ne baya muka ɗora daga inda yake cewa
shi ne wane ne baƙo, wane ne ɗan ƙasa, indigene and non-indigene, kaga har ƙasa na yaren Bature wai a'a wannan baƙo ne. Wani ya ce a'a ni ba a nan aka haife ni, ni kuma yanzu haka na zauna a nan sama da shekara 50, yanzu haka ina da ƴaƴana 12 a wannan wuri na zauna a nan na haife su, amma har yanzu ni ba ɗan gari ba ne baƙo ne. To tambayar ita ce waye ɗan garin, waye baƙon? A garin da kake Gadara kai ɗan gari ne, ko iyayenka, ko kakanninka, ko kakannin kakanninka su ma zuwa suka yi. To tunda haka ne wanda ya zo ka ga zuwansa ka bar shi shi ma ya wala ya zauna a ƙasa ta Allah, domin Ubangiji ya gaya mana alƙawari mai tsarki ya ce duniya ta Ubangiji ce da cikarta da dukkan mazauna a ciki. Don haka in Allah ya nufe ka da ƙaura, ta dalilin ƙaura, dalilin ya zo ka yi ƙaura, to idan baƙo ya zo a karɓe shi hannu diddiyu, a rangwanta masa ya ji daɗi ya sani yana cikin duniya ta Allah. Allah ya halicci duniyar kuma shi ya halicci shi. An ga bani Isra'ila Allah ya ce musu ku karɓi baƙi domin kuma da baƙi ne a ƙasar Masar. Bani Isra'ila sun yi baƙuntaka a ƙasar Masar na tsawon shekara 430 tun daga zamanin annabi Yaqub wato Isra'ila har zuwa zamanin da aka haifi annabi Musa, shekaru ne 430 a tsakani. To Allah ya ce tunda kuma an ba kuri kuka yi baƙuntaka na tsawon shekaru 430 kafin Allah ya fitar da ku ta wurin annabi Musa zuwa ƙasar nan da ya rantse ma annabi Ibrahim, Isaac da Yaqub, yake na ba da ƙasar a gare ku da zuriyar ku har abada, ku tashi ku tafi wannan ƙasa, kuma kuka zo wannan ƙasa da yardar Allah, kuka kuma zauna a ƙasar, to kuma ku karɓi juna. Ma iya cewa mu ma a Najeriya, a arewacin Najeriya, bari mu bar ɗan Najeriya ya zama ɗan Najeriya, kada kawai idan ya tashi daga waccan jiha ya koma waccan jiha a ce ai ba kore, kuma abin da ke faruwa kina a ƙasar taro. Hatta kuɗin makarantar 'ya'yanka ma kuɗin daban ne, hatta abin da za ka saya ma abin daban ne, hatta mutum takardar shaida ta ɗan ƙasa ita ma aka ce a'a wannan baƙo ne, a ba ki takardar izinin zama amma ba takardar ɗan ƙasa ba, resident permit, wato takardar izinin zama, domin dole ne wata ran zai bar mu baƙo ne. To kai ma baƙo ne fa, domin duka-dukan mu baƙi ne a duniya, kamar yadda kakanninmu da kakanninmu ba sa nan, haka wata rana mu ma mun ci kasuwa mun koma gida. Mai sauraro, to me yasa za ka tsananta ma wani? Ai shi wanda ya bar ƙasar sa ya zo ƙasar ka, ikon Allah ne dalili, Allah ya nuna masa cewa ya zo ne, to in ya zo a karɓe shi, a rungume shi hannu biyu, a rungume shi da inganta shi, a rangwanta shi, idan ɓacin rai ne ko baƙin ciki ya sa ya baro ƙasarsa, a yi masa ta'aziyya har ma a ba shi kyautai iri-iri kafin ƙafafunsa su kama ƙasa, kuma abin da ke faruwa a ƙasar taro. Hatta kuɗin makarantar 'ya'yanka ma kuɗin daban ne, hatta abin da za ka saya ma abin daban ne, hatta mutum takardar shaida ta ɗan ƙasa ita ma aka ce a'a wannan baƙo ne, a ba ki takardar izinin zama amma ba takardar ɗan ƙasa ba, resident permit, wato takardar izinin zama, domin dole ne wata ran zai bar mu baƙo ne. To kai ma baƙo ne fa, domin duka-dukan mu baƙi ne a duniya, kamar yadda kakanninmu da kakanninmu ba sa nan, haka wata rana mu ma mun ci kasuwa mun koma gida. Mai sauraro, to me yasa zaka tsananta ma wani ai shi wanda ya bar kasar sa yazo kasar ka ikon Allah ne dalili Allah ya nuna masa cewa ya zo ne to in yazo a karbe shi an rungume shi hannu dubbi an rungume shi dubbi inganta shi a rangwanta shi idan bacin rai ne ko bakin ciki yasa ya baro kasar sa ai masa ta'aziyya har ma a bashi kyautar iri iri kafin kafafun su su kama kafa.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla a gaida Ibrahim Ka Almasi, yanzu kuma ga
wasanni a takaice.
Kudurin kungiyar kwallon kafa ta Leicester City na zafafa takarar lashe gasar Premier ta kasar Ingila ya hadu da Chiefs, bayan da a yau ta yi kunnen doki da Norwich City da ci 1-1. Duk da yake Leicester ta ci gaba da kasancewa ta biyu a teburin gasar, to amma akwai tazarar maki 10 tsakaninta da Liverpool da ke sama, wacce ita kamta ya galaba a wasanta na yau da Watford da ci 2 da nima. A sauran wasannin gasar ta Premier na yau, Chelsea ta sha kashi a cikin gidanta daga hannun Bournemouth da ci 1 da nima. Burnley ta doke Newcastle da ci 1 da nima, yayin da Sheffield ta yi galaba akan Aston Villa da ci 2 da nima. A kasar Spain, kungiyar Barcelona da ke saman teburin gasar La Liga ta yi kunnen doki da Real Sociedad da ci 2-2. Hakan ya rage tazara tsakanin basa din da Real Madrid da ke binta a teburin gasar ya zuwa maki ɗaya kacal, wanda hakan kan iya baiwa Madrid din damar ɗarewa sama idan ta yi nasara a wasanta da za ta bakunci Valencia a gobe Lahadi. To sai dai kuma karawar da ƙungiyoyin biyu na Barcelona da Real Madrid za su yi a ranar Laraba ita ce za ta tabbatar da shugabancin teburin gasar a wannan makon. Tsohon mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Arsenal Unai Emery ya yi fatali da ta yin da kungiyar Everton ta yi masa na aikin horar da 'yan wasanta. Haka ma Emery ya ki karɓar bukatar wasu kungiyoyi biyu daga kasar China. Kocin ɗan kasar Spain da Arsenal ta kora a 'yan makonni da suka gabata ya sami ta yin kungiyoyi da dama da suka nuna sha'awarsa. Everton ta sallami kocin ta Marco Silva sakamakon rashin nasara a wasanni, to amma kuma Emery ya ki karɓa bukatar ta na maye gurbin kocin, inda rahotanni suka nuna cewa da akwai zaɓin da yake jira kafin komawa fagen daga. A halin da ake ciki kuma, kungiyar Arsenal ta nisanta kanta da kalaman da ɗan wasanta Mesut Ozil ya yi akan yadda ya ce ake musgunawa musulmai a ƙasar China. Ozil ya zargi musulman duniya da yin shiru akan yadda ake musgunawa da cin zarafin musulmai a ƙasar ta China. Ɗan wasan na bayyana ɓacin ransa ne akan abin da ya kira gallazawa da ake yi wa 'yan ƙabilar Uyghurs da suke 'yan tsirarun musulmai a yankin arewa maso yammacin Xinjiang. To sai dai kungiyar ta fito ƙarara ta nisanta kanta daga kalaman na Ozil, waɗanda ta ce ra'ayi ne na ɗan wasan a ƙashin kansa yake bayyanawa, amma ba ra'ayin kungiyar ba. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC.
To a takaice, kota kasar Sudan ta samu tsohon shugaban kasar Omar al-Bashir da laifukan halarta kudin haram da cin hanci da rashawa, ta kuma yanke masa hukuncin daurin shekaru 2. Wannan shine hukuncin farko da aka yanke a jerin tuhume-tuhumen da ake al-Bashir, wanda kuma kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ke neman sa kan laifukan yaki da kisan kari dangi da ke alaka tashin hankalin da ya faru a Darfur a shekarun 2000. Hukuncin na zuwa ne shekara guda bayan da masu zanga-zanga Sudan suka fara yi wa gwamnatin al-Bashir ta waye.
To masu sauraro, baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Sarfilu Hashim Gumel da ya tana tayar gabatar da shirin, sai Hailu Haili da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni, da kuma injiniyan namu na yau Mr. Carl. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.